muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mita 16, 21 da 25, sai kuma kan yanar gizo a sashen hausa.com ko voahausa.com. kazalika kuna iya samun mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Dalol a jamhuriyar Niger, sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Mai sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiyya Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan Abuja, don kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassan headquarters mu dake Washington DC. Muna taya al'ummar musulmi a fadin duniya murnan bikin karamar sallah. A wannan shiri muna dauke da labarin matakan da gwamnati suka dauka na tsugunar da almajirai a Najeriya, mai fashin baki a al'amuran yau da kullum, kuma jami'a gidauniyar Fatmobu Bikwa. Ambassador Ahmad Waluri ya ce da sauran rana aka ba a batun tsugunar da almajirai a jamhuriyar Niger, kuma ana shirye-shiryen bude makarantu a jihar da magaran, sai shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Duk wannan za su zo muku ne bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana tsammanin adadin mutuwar Amurkawa daga cutar coronavirus zai kai 100,000 nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Wata muhimmiyar alama ita ce yadda shafin farko na jaridar New York Times na ranar Lahadi ya wallafa sunaye da bayanan waɗanda suka mutu sakamakon cutar, haɗe da wasu bayanai da aka tattaro daga wasu kafafen yaɗa labarai da ke nan Amurka. Kanun labaran jaridar na jiya Lahadi cewa yayi adadin mace-mace a Amurka ya doshi 100,000 a sa'ar da ba za ta misaltu ba. Yawan mutanen Amurka da suka mutu a safiyar Lahadi ya zarce 97,000 a cewar jam'iyyar John Hopkins. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da adadin waɗanda cutar ta COVID-19 ta harba a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5.3, kamar yadda jam'iyyar ta John Hopkins ta bayyana, yayin da adadin waɗanda suka mutu suka haura 342 a karan farko tunda ta fara bada rahoton samun masu kamuwa da cutar a watan Janairu. China, ƙasar da cutar ta fara barkewa, ba ta da rahoton samun sabbin waɗanda suka harbu da cutar. Me yiwuwa Amurka ta sanya takunkumi kan China kan wata sabuwar dokar da ta gabatar game da batun tsaro a yankin Hong Kong? Mai ba da shawara kan harkokin tsaro na fadar White House Robert O'Brien ya ce a jiya Lahadi ne O'Brien ya faɗa wa gidajen talabijin na NBC a shirin Meet the Press cewa da alama da wannan doka ta tsaro, China ta fara mamaye Hong Kong. Kuma idan sun yi haka, sakataren harkokin waje Mike Pompeo ba zai iya ba da tabbacin cewa Hong Kong na da cikakken ikon cin gashin kanta ba, kuma idan hakan ta faru za a saka takunkumi akan Hong Kong da China. A ranar Juma'a, China ta bayyana shirinta na yin watsi da majalisar dokokin yankin na Hong Kong don sanya wata doka ta tsaron ƙasa a yankin wacce zai hukunta duk yunkuri na ballewa ko na ayyukan ta'addanci da zai iya barazana ga tsaron ƙasan. Wannan mataki wanda zai baiwa hukumomin tsaron China damar kafa wasu ma'aikatu a Hong Kong na fuskantar suka daga sassan duniya, inda har Amurka hata yi barazanar ɗaukar mataki akan China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kwatanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin da aka cimma a Afghanistan domin yin bukukuwan sallah ƙarama a matsayin wata babbar dama da za a samar da zaman lafiya a ƙasar da yaƙi ya daidaita. Sa'o'i kaɗan gabanin fara bukukuwan sallar, wacce ake kwashi kwana uku ana yi, ƙungiyar 'yan tawaye ta Taliban ta sanar da tsagaita hare-haren a lokacin sallah ta Eid, wacce aka yi bayan kammala azumin watan Ramadana. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya yi maza-maza ya maida martani, inda ya umarci dakaran ƙasar da su ajiye makamansu a wannan lokaci na bukukuwan sallah, sannan ya kaddamar da wani shiri na sakin fursunonin 'yan Taliban 2,000. A jiya Lahadi, Pompeo ya ce mun aiki sosai don mu ga wannan lokaci, yayin da ya nuna goyon bayansa ga wannan mataki na tsagaita wuta a wannan rikici na Afghanistan, wanda a 'yan makonnin nan ya halaka tare da raunata ɗaruruwan mutane. Aƙalla fararen hula huɗu ne suka mutu, yayin da wasu 15 suka raunata a wata fashewar bam a yayin bikin Eid al-Fitr a wajen garin da ake kira Baidoa da ke Somalia, a cewar shaidu. biyu daga cikin waɗanda suka mutu yara ne, kamar yadda rahotanni suka nuna. Fashewar ta faru ne da tsakar ranar Lahadi, yayin da mutane ke yin wani taron rawar gargajiya a wani fili da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin garin. Somalia ta yi bikin Eid al-Fitr ne a ranar Asabar, amma an ci gaba da bikin wanda aka kwashi kwana uku ana yi bisa al'ada a kasashen Musulunci. Wani jami'in tsaro da ya ce kada a ambaci sunansa ya ce an gudanar da bikin ne a filin ranar Asabar ba tare da wata matsala ba, amma a cewarsa an dasa bam ɗin ne kafin a ci gaba da bukukuwan washegarin ranar Lahadi. An fara shari'ar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da sabbin zarge-zarge, inda ya zargi 'yan sanda da masu shigar da ƙara da yunkurin kawar da shi. A dai jiya Lahadi ne aka fara sauraron ƙarar. Prime Minister na Isra'ila shi ne na farko da ya fara fuskantar tuhuma kan zargin aikata manyan laifuka da suka hada da damfara, zamba cikin aminci da kuma karɓar cin hanci. An kuma zarge shi da bayar da sassauci a dokokin gudanar da kafafen yada labarai ga wani hamshakin mutum mai kafar yada labarai, inda shi kuma aka yi mai alkawarin za a rika yin rahotanni za su daɗaɗa masa. Netanyahu, wanda shi ne shugaban jam'iyyar Likud masu ra'ayin mazan jiya, ya musanta dukkan tuhume-tuhumen kuma ya kira shari'ar a matsayin bita da kullum bangaren masu ra'ayin neman sauyi.
Lokaci ana cece kuce a batun mayar da almajirai jihohinsu na ainihi, abinda ya sa gwamnoni suka yi wani taro na musamman akan haka. Yaya lamarin yake a jihar Kaduna? Ga wakilin sashen Hausa Isa Lawan da cikakken bayani.
Duk da damuwar da wasu 'yan ƙasa ke ci gaba da nunawa game da maganar mai da almajirai jihohinsu na haihuwa a wannan lokaci da ake yaƙi da cutar corona, gwamnatin jihar Kaduna ta ce hakan dai shi ne abin da ya fi dacewa. Gwamna Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i na jihar Kaduna, wanda ya fara mai da almajiran jihar tun bayan da aka ce cutar corona ta balle a wannan ƙasa, ya ce mai da almajiran garuruwansu wata yarjejeniya ce da dukkanin gwamnonin arewacin Najeriya suka amince.
Almajiran shi mun hana, abinda muka yarda kungiyan gwamnonin arewa gaba daya shi ne almajiran shi dole ya daina. Kowane yaro ya zauna tare da iyayen shi ayi masa tarbiya, da safe ya je makarantar boko, in ya taso ya je makarantar Qur'ani ko makarantar Islamiyya. Wannan abu duk gwamnatocin jihohin Arewa suka yarda da shi. Na wasu suna cewa a'a, a bari sai bayan wannan corona ayi wannan. Mun ce wannan lokacin shine daidai da zamu tattara yaran kowa da koma jihar.
Wani abu da ke ci gaba na jan hankali game da mai da almajirai gidan da ake a daidai wannan lokaci shine sanarwar da ake cewa sun kamu da cutar corona. Sai dai gwamnan jihar Kaduna Nasiru ɗan Rufa'i ya ce hakan yana da ma'ana matuƙa.
Mutanen da suke zaune suna wahala, suna abin da aka ce don kada wannan ciwo ya yaɗu. Dole ne mu musu bayani daga ina aka samu wannan 67. Shi yasa dole muka fito muka ce musu almajiran Kano ne. Kuma almajiran nan mun karɓa daga Plateau, mun karɓa daga Gombe, mun karɓa daga Bauchi, ba su da wannan ciwo. Na Kano ne kawai masu wannan ciwon. Saboda haka dole ne mu faɗa mutanen jihar Kaduna domin su gane me yasa
Gwamnatin jihar Kaduna dai ita ce ta fara mai da almajirai zuwa jihohinsu na haihuwa. Amma fa kwamishiniyar ma'aikatar mata da walwalar al'umma ta jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce matakin ya zama wajibi ne saboda irin halin da aka tsinci kai ciki.
Duk makarantu an kulle su, sai muka ce to wa'annan ƴaƴan za a yi da su. Dama can gararen ba suke, sai Allah ya ba ku samu. Saboda haka sai muka ga an ce za a wanke hannu, za a sa sanitizer, za a yi wasan shi da mene. Shin yaushe malami shi bai yi nashi ba, bai yi na'ayin shi ba zai yi na'ayin wa'insu. Sun fi cuto abinda ya kamata wannan yara koma gaban iyayensu, shi ne gwamnatin jihar Kaduna su ɗauki wannan mataki.
Sheikh Kaluru Maraya ɗaya ne daga cikin jerin manyan malaman addinin Musuluncin da ke wa'azi a jihar Kaduna, kuma ya ce matakin mai da almajiran ma da gwamnatoci ke ɗauka ya saba wa dokar wannan ƙasa.
Duk ɗan Najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a Najeriya, domin sashi na 41 ƙaramin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara, haka ya faɗa. So da haka har in akwai matsala, to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsalar. Dalilin da ya fada cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai. Waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi kauyen su.
Ma ai jihar Kaduna ta fitar da almajiranta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta.
To misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi.
Tunda dai gwamnatin jihar Kaduna ta mai da almajiran da gwaji ya nuna cewa ba su kamu da cutar corona ba. Yayin da ta killace waɗanda aka tabbatar da an tantance sun kamu da ita wannan cuta kuma gwamnatin ta ce ta dauki dukkanin bayanan almajiran da ta riga ta mai da gida domin tabbatar da ba su koma almajiranci ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Mun gode Isa. Wannan batu na almajirai ya dauki hankalin kwararru har yasa wasu suka tofa albarkacin bakin su akan matakan da ya kamata a dauka kafin a kai ga mayar da su jihohin su na ainihi. Jami'i a gidauniyar Fatmobu Dikwa ambassador Ahmad Balori yana cikin waɗanda suka bayyana ra'ayinsu a wata hira da yi da wakiliyarmu Madina Dauda ga yadda hirar ta su ta kasance.
Ni a tunanina yara suna bukatan soyayya da kusanta in ce da su da iyayensu musamman kamar uwa da kuma iyayen yansu na jini saboda su girma da wannan so da kauna saboda a nan gaba in sun girma su rika jin tausayin mutane. To amma yanzu abun ya kasance wasu daga wasu wurare wasu kalilan daga cikin mutane wanda ba duka ba in sun haifi yaya sai su dau yaran nan musamman in yaro ya zama baya ji a tura shi wurin karatu har ya kai ga ma wasu iyayen in yaro ya zama baya ji za a ce mashi kai in fa baka ji zamu kai ka almajirta. So ya zama ma kaman wani fursuna ne haka da za a rika tura mutane. To ni ana wa tunanin lalle ne gwamnati ta rika amfani da musamman ma masarauta gargajiya tunda muna da dakacai muna da masu unguwa muna da masu gari daban-daban. To ga aiki yazo ba kauye ba karkara da ba waɗannan mutane a kawo wani tsari da gwamnati zai sa duk iyayen da za su kai ƴaƴan su irin wannan tsarin su rika karban izini wurin waɗannan masarauta gargajiya a bada takarda duk inda zai je shi in aka bada da approval da wannan local government a sa musu tsari nan na almajirai. Wannan tsarin almajirai wannan matsala ce ta mu na arewa
in yaje zai nuna cewa an san shi
an san da zuwan shi in wani matsala ya faru an sani. Sa'annan kuma na biyu a kawo wani tsari wanda yaro in bai kai shekaru 12 ba kamar yadda ake yi na kaiwa secondary kar a saki yaron nan ya tafi almajirta. Yanzu haka in muna tunanin iyayenmu muna tunani ne na kauna da wahala da suka sha akan mu musamman kamun shekarun mu su shiga 12. To yaro in bai kai 12 ba ka cire shi ka yanke wannan da iyayen shi to kaga sai ya taso bai san komai ba. Yaron da bai kai 12 ba wanka ma ba zai iya yi wa kanshi na kirki ba in yayi wani abu ma ba zai iya kula da kanshi baka kai wurin malamin shi ma da yake da hidima ba wani salary da ka ajiye mishi iyayen ma suna da karamin karfi ba wani abin da za su ba su sai ka kai shi ma na yin ta iyalin shi kai ka kawo wani ina zai kula da dan wani ba wani tsari. To in akai haka aka kai kuma sai a samu wani tsari kuma na hutu wanda duk karshen shekara ko duk karshen lokaci kaza a rika samu lokaci da yaran nan zasu dawo gida su hadu da ƴan uwansu su fahimci meye tausayi meye dangantaka meye mu'amala in suka fahimci wannan kuma sai su rika dawowa ana horar da su wurin karatun Qur'ani.
Me zaka ce ma waɗanda ke ganin kaman almajiranci wani bangare ne na addinin musulunci?
Wannan ba gaskiya ne ba. Yanzu zaka je Saudi Arabia inda ma wasu abubuwan yawanci can ake kofowa zaka je kasashe daban-daban to ana nufin kasashen duniya kusan 200 ba inda suka fahimci addini ne sai Najeriya. Najeriya ma ayawaci ai waɗannan duk sun fahimci addini. Yau in kana jin mutane masu karatun Qur'ani su Sudai Shuraim da sauran malaman da duniya ta san da su da ma manya-manyan malaman mu na dare ko mu na yau duka waɗannan ba irin wannan barace-baracen suke yi ba tare da tsari ba saboda haka wannan ba gaskiya ne ba wannan gurgun fahimtan addini ne wanda magana ne bai kamata a rika yadawa ma wasu su rika ji su raina mu ba.
To ba da shawarar ka ta yadda za a tsara wannan abu ya karbu
muna da malamai manyan limamai manya-manya wanda kuma suka yi wannan tsari da sauran a zauna da su a tantauna wannan tsari da na faɗa na cewa ya zama akwai jituwa tsakanin inda dalibi ya taso da iyayen shi da kuma inda zashi a inda zashi kuma ya zama akwai jituwa tsakanin malamin da zai je shi wurin shi da masarauta wurin da masu mulkin wurin saboda a bada tarbiya domin da na al'umma ne in yayi kyau na al'umma in yayi lalace na al'umma. Yanzu matsalolin da suke faruwa a Najeriya sai ji sunan wane shi ma da ne a wani lokacin da ya wuce a baya kuma wasu wanda suka yi abin ba su kyau yanzu su ma yara ne a dacan baya. Wannan yana nunawa cewa inda an ba wa mutum tsari da kula da kyau sai kiga in ya taso ya girma sai ya daraja wannan tsare-tsaren da aka yi. Shi yasa wasu kasashen yanzu zaki gani kamar jirgin kasa da wasu abubuwa na yara suna yi wa yara ne kyauta da tsafi kyauta abin da yasa suke tsarin nan shine saboda yaron ya sani cewa kasan shi ta mishi wani abu wanda in ya girma ya biya kasa sa'annan ana yi wa tsoho haka ne saboda a nuna cewa yayi wa kasar hidima yanzu baya fursuna bai je yayi yaki ko ya ta da bomba yana nan da ran shi kasan shi ta gode mishi to wannan tsare-tsaren fiye da komi muna bukatan wannan tsare-tsaren saboda Najeriya ta ci gaba
a jamhuriyar Niger kuma labarin shirye-shiryen bude makarantu ne ake yi a jihar da magaram bayan rufe su da aka yi a sakamakon bullar cutar coronavirus ga wakilin sashen Hausa Tamar Abari dauke da cikakken bayani
yayin da lokacin da gwamnati ya tsaida na komawa makaranta ke karatowa hukumar ilimi ta jihar da magaran ta shiga shirye-shirye cewar daraktan hukumar ilimin Arali Babikir
insha Allah antuka kamar yanda gwamnati ya bamu umurni 1 juin zamu koma karatu mai kan mu koma akwai wadansu ayyuka wanda ya kamata a yi kama aje adiba lokolorin nan a yi tretin su kama cikin manyan garuruka cikin garin da magaram duka wannan manyan lokololi ya kamata aje a samu su magani wannan mun tuntubi magashin gari na Zender ya yarda su fesa wannan magani cikin klasoshin nan insha Allah zamu fara wannan fesa magani
ofishin ministan ilimi ya tsaida jadawalin da za a tsara karatun inda za a maida hankali kan darussa masu muhimmanci
akwai tsari wanda aka yi deja busa not de cadrage deja wanda ministry turu ance kamar discipline fundamental kamar wadansu abubuwa wanda yake mun akwai lokaci ne ake yin su to yanzu wannan ba samu su ido insha Allah aiki ne wanda ya kamata ai ne shine kawai zamu samu ido kamar français da mathematics da lissafi da etude de milieu maintenant di milie sauran klasoshi kama da ta daya har ta fudu wannan ba za a yi shi ba mun ce kawai a yi shi a klas ta biyar da klas ta shida za mu doko ga kamar lokololi wanda suke baya kware insha Allah masa kai wanda aka doka kamar klas wanda take da yawa yara kamar yaro jandari ko 70 an ba mu umurni kamar araba ta klas biyu akwai yanda fasali wanda muka yi wanda kamar group a iya zo wannan lokaci in suka yi group
hukumar ta yi kira ga masu hannu da shuni da su taimaka musu yadda tsarin zai tafi daidai
sauran gundumomi ma mu yi kira ga duka wanda suke taimaka mu harakar labusa harakar lakon muna kwatanta musu su yi mana kokari su taimake mu da wannan fishi ko dispositif wadannan abubuwa na wanke hannuwa na yara ko na mushannin lakon ne ko bavet deja muna da masu kulda abokan kulda mu kamar PAM program alimentaire mondial wadanda yake suna kawo tallafin su World Vision su ma suna nan suna son su kawo musu tallafi bisa wannan harkoki kuma nan ma mu yi ma Save the Children kira saboda su ma insha Allah su yi niyya za su kamawa
sai dai cewar daraktan ilimin wannan tsarin ya sha bamban da wanda aka saba
kuma matakai wadanda aka duka wanda suke kai kamar talla abinci a cikin lokaloni to cikin not the cadrage wanda minister kimu ya turo mutane su san da cewa babu mutum ko guda wanda za a yarda ya zo cikin filin lakon kamar mai talla abinci ana so kamar yaro wanda in ya fito gida da safe yana so abin da zai ci ya iya ya taho da shi daga gida saboda ba mu so ma yaro ya fito cikin class ma za a bashi futu ya zama na cikin class kin kamar da minti 15 kin nan 30 a yi su a cikin class tare da sauran mushirni
Tamar Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
an gaishe ki Tamar Abari da ma masu sauraron mu to a halin yanzu kafin mu je ga shirin mu na gaba sai mu shakata da wannan
ni almajiri ne waran kai ma almajiri ne aka ku ma almajiri ne ai wa kal almajiri ne
Madalla, yanzu lokaci yayi da zamu kawo muku shirinmu na a daina shan kwaya.
To kan a sha kwaya, kwaya ko ba ta da kyau jama'a ku saurara. To kan a sha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da saki saduwa a wannan shiri na a daina shan kwaya.
Ban mutanen gida
Sunana Binti Esteru, jagorar wannan shiri da muke fata za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane mako. Kamar yadda wasu ku suka ji a shirinmu da ya gabata game da illolin shaye-shaye wanda ya zama babbar matsala ga al'ummomin kasashen duniya. Kun kuma ji dalilan da ke sa wasu sa kafa a wannan muguwar ɗabi'a wadda shiganta cikin sauki amma fita daga ciki sai ikon Allah. Tambayar da jama'a da yawa ke yi ita ce, me ke ƙara yaduwar wannan ɗabi'a? Shi yasa a wannan mako zamu kawo maku kaɗan daga wasu dalilan da ke ƙara yaduwar shaye-shaye musamman a tsakanin matasa da kuma wasu matakan da iyaye za su iya ɗauka. Jin ta bakin ƙwararren likita Dr. Ila Alasan dake birnin Yamai a jamhuriyar Niger.
Wani abin da aka lura da shi shine bakon abu cewa wannan al'amari hatta mata da ƴan mata abin nan ba su tsira daga shi ba, ya akai haka.
To duka ka san zamantakewa ce ta yanzu, tunda yanzu ai na muka zance yanzu harkar da su yanzu kana ganin mutane yanzu ba in ka dauka yanzu yaro mai abin da shekara 12 zuwa 13 duk masu portable yanzu abin da ake Amurka suna gani, abin da ake gani ake cikin tire mutane suna gani. Internet yanzu duka shine za a ce takamaimai abin da ya kawo duka wannan abubuwa, tunda internet ba wai abin kwarai kawai gare ta ba, don ku wannan abubuwa ne ga cikin illa na internet wannan shiga wani rezo ya na gizo-gizo wannan, don ku duka shine yake sa ba mutane su dama suna kofiya abin da suke gani kasashen waje, don ku wannan ma sai mu kira ga gwamnati ya kamata a ce a duba akwai sit na iskanci wanda ya kamata warma a hana mutane musamman matasa shiga wannan sit suna gani abubuwa wanda bai kamata, wanda ba tarbiyyun mu ne na kasashen bana musulmi ba, tarbiyyun kasashen mu na Afrika ba, tarbiyyun kasashen Turai, don ko su kan sun kai lissafi kwanakin bayan a kwaron shi akwai luwa wadda aka dauka wadda take hana yara shiga sit musamman sit na pornography, kun ga wannan ba alheri ne ba gare mu mutuka.
Idan kamar aka yi katari uwaye suka lura cewa yaron su akwai alamun yana amfani da miyagun kwayoyi, wani mataki ne na farko da kuke ganin kamata su dauka?
Mataki na farko wanda kamata iyaye su dauka in so ga yaron su na shiga ya fara shiga kenan, kamar kira ne ya kamata a yaro a kusanta mishi gashi, bayan shi akwai iko, ana iya gama shi da iko, mai iko ba wai kamar kun san mutane suna tsammani akan mutum iko lokacin sashi kan nono tarbiyyar da mutane suke su kansu, kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ke kula da musamman yaran wanda suka shiga irin wannan, kaga shi ma ana iya kai yara ana iya kai yara wajen wannan, su ma suna sa mutum vraiment ya dawo cikin hankali, tunda akwai su jiya yanzu kun ka dauke mai suna nan MP Porto, kuma banda mai ma in ka dauka MP Porto a cikin jahohi akwai wannan kungiyoyi, don ku wannan matakai su ne kamata iyaye su dauka domin hana yaran su shiga cikin wannan matsaloli.
Ka kuma tabakin masanin fannin jinyar kwakwalwa Marcus Vandi dake jihar Adamawar Najeriya.
Da ayyala ne kun dade kuna wannan aikin kana daga cikin kwararo a jihar Adamawa kan abin shafi kwakwalwa. Cikin kwanakin nan zaka ga akwai karuwar shaye-shaye mai gun kwari a tsakanin matasa, me kake tunanin a likitance yake jawo wannan karuwar shaye-shaye tsakanin al'umma?
To karuwar shaye-shaye nan ba za ya ka fasa da alaka da me ake kira poverty da yawa talauci, talauci yana ciki, rashin aiki yana ciki, an kaga kuwa darbiya yara a gida yanzu iyaye ba su ga zauna gida su darbe da ƴaƴansu, sai ka ga yara suna jira dare a waje yaro yanzu ba za a ce ina ka je ba su sa abokanan ƴaƴansu ba, so kaga irin wannan abubuwa shi ke tattare da yawan shaye-shaye a cikin matasa yanzu, don ko shugabannin addini ya kamata an shiga masallaci a zauna a yi huduba a kan yadda 'ya'yanmu suke. Kowane iyaye ya kula da danci, ya sa abokanai 'ya'yanci. Haka nan an aje coci, ya kamata kuma a yi haka. Ya kamata ko wata rana mutane na san orientation za su ɗauki wannan campaign nan zuwa har kasuwa ne mu. A je ana ilmantar, ana nuna hoto na masu wanda su riga su zama su kamu da matsalan shaye-shaye. To an aika yi haka, ka gani kuwa ina gani zai yi kyau.
To masu sauraro, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda za mu fara duba matakan da hukumomi ke ɗauka domin yaki da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun ƙwayoyi. Yanzu a madadin Sule Mumin Barma da Ibrahim Abdulaziz da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shirin, ni Binta Esiyaro nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Za mu kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu makon gobe. Babangida Jibrin zai gabatar mana da shirinmu na ƙarshe, wato sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Nation, kamar da sauran jaridun Najeriya. Jaridar The Nation ta mai da hankali ne akan bukuwan sallah da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya, inda jaridar ta The Nation ta tabbatar da cewa an gudanar da bukuwan sallah ne a sassa daban-daban na Najeriya ba tare da shagulgulan da aka saba yi ba. Asali ma wasu jihohin Najeriya ba a gudanar da salloli a masallatan Idi ba, yayin da wasu da suka gudanar da sallolin an gudanar da sallar Idi ne a masallatan Juma'a domin rage cunkoso da mutane. Ita kuwa jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gudanar da bikin sallah karama ne tare da iyalansa ba tare da manyan jami'an gwamnati ba kamar yadda aka saba, domin kiyayewa da dokar hana yawo da kuma taron jama'a da ke da nasaba da cutar coronavirus a Najeriya. Sai kuma jaridar Dabanga, jaridar da ta rubuto shugabannin majalisun dokoki na jihohi a Najeriya na bayyana matakin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dauka na ratifanu a dokar da ke basu yanci na gashin kai da kuma samun kudade kai tsaye daga baitul malin gwamnatin tarayya a matsayin wani babban goron sallah daga shugaban kasa Muhammadu Buhari. A wata sanarwa da ya fara shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin Najeriya kuma shugaban majalisar dokokin jihar Lagos Mr. Mudashiru Obasa ya bayyana dokar da cewa zai taimaka wajen tabbatar da yanci na 'yan majalisun dokoki na jihohi da kuma alkalai a kotu-kotu daban-daban. Wannan doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya taba hannu da na baiwa babba akan tajanar na gwamnatin tarayyar Najeriya iko na cire kudaden gudanarwa na majalisun dokokin tarayyar Najeriya 36 da kuma kotuna na jihohin kasar 36, abinda kuma zai ba su karfin iko na zartar da hukunce-hukunce ba tare da tsoma bakin gwamnonin jihohin su ba. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta rawaito cewa duk da bukukuwan sallah da ake sassa daban-daban na Najeriya da sauran kasashen duniya, rahoton da ke fitowa daga cibiyar yaki da cutar coronavirus a Najeriya da cewa yanzu haka wanda suka kamu da cutar ta coronavirus sun haura 700,500, inda aka sallami mutane fiye da 2,000 daga asibiti, sai kuma mutane fiye da 200 da suka rasa rayukansu. Ita kuwa jaridar The Punch, daya daga cikin manyan labaran ta, na cewa an gurfanar da wani dan jarida a gaban kotu bayan da ya shafe kwanaki 17 a kulle. Dan jarida mai suna Rotimi Jolayemi an kama shi ne a idorin birnin jihar Kwara, inda ake zargensa da ɓatanci ga ministan yaɗa labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad. Sai jaridar Guardian, ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar, na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ayyana yau Litinin da kuma gobe Talata a matsayin ranakun hutu domin taya al'umma musulmai da sauran 'yan Najeriya bukukuwan sallah karama. Sai dai kamar da aka sani, inji jaridar ta The Guardian, bukukuwan sallah na bana bai zo da wani armashi ba ganin yadda aka yi shi a cikin wani hali na taka tsantsan game da cutar coronavirus. Babin ya jifin murya Amurka daga Najeriya.
To da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman daga nan Abuja a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsiyya Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin nake cewa ku kasance tare da mu gobe don jin wani sabon shirin. Mu huta lafiya. Bisalam.